الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا إموة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya kaddara saduwar mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Maiduguri a yau 6 ga watan Rabiul Thani, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1430, wanda kuma shine yazo daidai da 2 ga watan 4 miladiya ta 2009. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki, muna fatan wannan zama da zamu yi Allah madaukakin sarki ya albarkace shi. Abinda zamu fada na daidai, Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya gaba daya cikin ladansa. Abinda kuma zamu yi mu kuskure, Ubangiji ya ganar da mu kuskuren mu ya yafe mana. Zaman da zamu yi da matashiyar da zamu tattauna a wannan dare insha Allah tana da kama da abinda Bahaushe yake cewa waiwaye adan tafiya. Allah madaukakin sarki yana cewa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kun san tarihi ba wani abu bane, illa abubuwa ne da suke ta maimaituwa, saboda maimaituwar sababban su. Idan wani abu ya zama sababi na faruwar wani abu, aka samu wannan sababi, aka samu musabbab, to duk lokacin da aka kuma samun wannan sababin, za a kuma samun wannan musabbab din. Wannan majmu'a ta al-ahdath, majmu'atul ahdath wa jarayanuha musabbaban ba'da sabab, wannan shi ake cewa tarihi. Babu shakka tarihi wani abu ne da dan adam mai hankali yake daukar izina da wa'azi daga gare shi. Ba komai yasa Allah yake ba mu tarihin annabawa ba, yake ba mu tarihin waɗanda suka gabata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana labarurruka na wasu al'ummomi da suka gabace mu, ko wasu mutane daga cikin Banu Isra'ila. Ba dan wani abu Allah yake gaya mana wannan ba, ko manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana irin waɗannan labarurruka, sai dan mu dauki wa'azi da darasi daga karkashin su. Saboda haka duk sanda abu ya faru, aka ga abinda wannan abun ya haifar na sakamako, to ya kamata a yi la'akari da wannan abu a ko ina ne. Wannan ita ce ɗabi'a ta mai hankali, wanda duk ka ga bayyayin haka, to ka tabbatar da cewa akwai matsala tattare da hankalinsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yuldaghul mu'minu min juhrin marratayn, ba a cutar musulmi mumini ta kafa ɗaya sau biyu. A cuce shi ta wannan hanya, gobe ma a kuma zuwa abu wannan hanyar da aka bi jiya aka cuce shi a sake cutarsa. Mumini mutum ne wanda yake mai hangen nesa, yana karanta abubuwa da basirin da Allah ya bashi. To shi yasa tarihi yake da amfani. Sanin kowa ne cewa tun daga shekara 1924, lokacin da khalifanci na musulunci, khalifancin da ake kiransa al-khilafatul uthmaniyya, al-uthmaniyya ba ana nufin khalifanci ko shugabanci na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya yi a kasar Hausa ba, a'a, al-uthmaniyya at-turkiyya, khalifanci na musulunci wanda kasar Turkiya a wancan lokacin take jagoranci. Kun san cewa an yi wani lokaci a zamani a rayuwa kasashen musulmi suna karkashin shugabancin daula ta musulunci da headquarter ta take kasar Turkiya yanzu take Istanbul. To da wannan daula ita ce ta rullube duka kasashen musulmi ta yi musu inuwa, duk da cewa ta kai wani mataki da larabawa suke yi mata taki, suna ce mata ar-rajulul marid, wato mutumin da ya tsufa har ya fara rashin lafiya saboda sakwarkwacewar daular da lalacewarta da shuwagabanni da aka yi ta yi waɗanda ba su san ciwon kansu ba. Duk da haka a wannan lokaci wannan daular tana da amfani, domin ko ba komai ba ta dinke kasashen musulmi gaba ɗaya suna jin su a ƙarƙashin wata inuwa guda ɗaya, maimakon kowace ƙasa tana jin zaman kanta take, a'a an samu wata inuwa gaba ɗaya da kowa yake zuwa shiga ƙarƙashinta. Kaga wannan wani abu ne babba mai amfani ga rayuwar musulmi. Ko ba komai ba wannan daula ta zama bankari, ta zama garkuwa ga sauran ƙasashen musulmi, ta yadda ƙasashen Turai waɗanda suke so su auka wa ƙasashen musulmi da mulkin mallaka ba su samu dama ba, saboda zamantowar wannan ƙasa a lokacin tana da ƙarfi. Ko ba komai ba samuwar wannan daula, wato musulmi suna ƙarƙashin wannan daula, ya sa irin kamar irin a Falastin ko Baitul Maqdis ko mu ce masallaci mai alfarma na Qudus ya ci gaba da zama a hannun musulmi. Ko ba komai ba wannan daula ta ci gaba da shigar da addinin musulunci ƙasashen Turai, dan yaƙe-yaƙen daular Usmaniya ta Turkiya ta musulunci kafin ta je ƙasa, kafin ta ruguje, yaƙe-yaƙenta da jihadinta ya nusa ya shiga har kalbin Urubba, tsakiyar ƙasashen Turai, irin wajen su abinnan ƙasashen Balkan, ƙasashen Kukaz, irin ƙasar Albaniya da Bosnia da Hersek da ana faɗa da Checeniya, waɗannan ƙasa gurare duk wannan daula ita ce ta shigar da musulunci. Kuma wannan gurin shine kalbin Urubba, tsakiyar ƙasashen Turai. To ko ba komai ba wannan daula ta Uthmaniya ta yi irin wannan, ta tsaham lokaci guda Yahudawa suka shirya duk abin da za su shirya na makirci, suka yi ƙoƙarin dasa wani ba Yahudi amma kuma yana sanye da riga ta musulmi, ana kiran shi Mustafa Kamal Atatürk, wanda aka ɗauko shi daga cikin Yahudawan domina, Yahudu domina, aka dasa shi a cikin musulmi ya zama soja, ya yi ƙarfi a soja har ya zo ya yi mulki, juyin mulki ya karkashe sarakunan da suke mulki, ya ce kuma daga wannan lokaci ƙasar Turkiya ta zama ƙasa mai zaman kanta kuma za ta yi hukunci irin na ba ruwan Allah. Shikenan ƙasashe duk kowace ƙasa sai ta balle. Daman akwai wanda ba san wannan makariya, to yanzu sun samu abin da suke so, daga can ya da kwatar ma an rushe wannan tsarin, saboda haka kowace ƙasa ta je ta ci gashin kanta. To wannan abu ya faru shekarar 1924. Faruwar wannan a ƙasashen musulmi shine ya bawa 'yan mulkin mallaka kuma dama, su ma sai suka yi wo shirin su, suka dannu, suka nausu, suka rika shiga ƙasashe ɗaya bayan ɗaya suna mamayewa, suna cinye ƙasashen musulmi, suna bautar da musulmi, suna kawar musu da addininsu, har ta kai Baitul Maqdis ko ka ce ƙasar Falastin, don a wancan lokaci ba a dasa ƙasar Isra'ila a gurin ba. Ƙasar Falastin a wannan lokaci sai ta kasance tana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya. Sauraka Turan Birtaniya sai suka haɗa kai da Yahudawa akan za su ba su wani yanki daga wannan guri don su kafa ƙasarsu. Lokacin Abdulhamid Athani, ɗaya daga cikin sarakunan daular Usmaniya, an taya ya ba da wannan dama a kafa daular Isra'ila a wannan guri, ya ce bai yadda ba, sai dai in ba ya da rai. A dalilin haka ne aka zuga wannan Kamal Atatürk, wannan bai Yahudi mai shiga irin ta addini irin ta musulmi, ya yi juyin mulki, ya yanka shi, ya kori sauran sarakuna, ya shiga karkashe malamai, duk ma wani mai rauni a lokacin ya shiga haɗari. malamai sai dai in kana son zaman lafiya ka cire rauninka ko ka gudu. Saboda haka aka waye gari Baitul Maqdis ko Falastinu ta shiga hannun Birtaniya, kuma ta ƙarshe Birtaniya da sauran ƙasashen Turai an yarda a yanka wa Isra'ila mahalli a wannan gurin ta kafa ƙasarta, wanda a dalilin haka ƙasashen Laraba suka ce ba su yarda ba, Falastinawa suka ce ba su yarda ba. To a wannan lokaci ƙungiyoyi waɗanda suka yi masu na sa kai na jihadi sun riƙa bayyana nan da can. Kaji an kafa wannan ƙungiya a Masar, an kafa a Algeria, an kafa a Pakistan ko shibhul qaratul hindiya kafin a samu Pakistan ɗin a lokacin. To daga wannan lokaci ne aka fara samun ƙungiyoyi. Ƙungiyar da ta fi daɗewa cikin ƙungiyoyi waɗanda aka kafa su da sunan musulunci da niyyar za su kawo wani canji a rayuwa, ƙungiyar da ta fi daɗewa ita ce ƙungiyar Al-Ikhwanul Muslimuna, wadda ake cewa Muslim Brothers. Wannan ƙungiyar ita ce ta fi kowace daɗewa, domin an kafa ta tun 1928. Hassanul Banna shi ne matashi a wannan lokacin wanda yake da kishi na addini, duk da ba malami ba ne, ya kamata duk ɗan biraza ya san haka. Hassanul Banna ba malami ba ne, kada ya riga hujja da maganganunsa wanda suka kauce hanya. A fahimci yanzu tarihi muke bayarwa, an gane ko? Matashi ne a lokacin mai kishin musulunci, yana ganin abubuwan da suke faruwa waɗanda suke na baƙanta rai, shamari sun zama ba ruwansu da Allah. Saurayi matashi bai san ya yi sallah a masallaci ba, bai san ya karanta alkur'ani ba, balle ya yi zikiri. Saboda haka ya ga ya kamata ya yi wani abu, tun yana malamin makaranta a lokacin, ya ga ya kamata ya yi wani abu ya ceto samari su dawo su ji suna san Allah, kuma su ji cewa za su iya bada wata gudunmawa don yaɗa addinin musulunci da kawo gyara a cikinsa. A dalilin haka ne ya kafa wannan ƙungiyar, shi da wasu 'yan tsirari abokansa da suke ɗauke da irin tunaninsa. Ya ce to me za mu sawa, muka ce to me za mu sawa kanmu, me za mu kira kanmu, suka ce mu kira kanmu Al-Ikhwanul Muslimuna, 'yan uwa musulmi kawai. Banda wannan sai ƙungiyar da aka kafa a Shibhul Qaratul Hindiya, yankin India kafin tsohuwar India, kafin a raba India da Pakistan. A wannan lokaci Abul A'la al-Maududi, ɗaya daga cikin malaman wancan yanki masu fafutuka da da'awa da wa'azi da karantarwa, shi kuma ya kafa ƙungiyarsa Al-Jama'atul Islamiyya a shekarar 1941. To waɗannan su ne ƙungiyoyi da suka fi daɗewa. Ana nan Yahudawa lokacin da aka zo aka yanka musu wannan guri, don haka sai suka yi kuma ƙoƙarin su faɗaɗa ma inda aka yanka musu, kuma Larabawa suka gama su yarda ba da ma wannan matsugunin da aka ba wa Yahudawa, ƙasar su ce dole Yahudawa su fita. Aka yi ta tafka yaƙi a shekarar 1948, wanda a wannan yaƙi ne Isra'ila suka ƙara samu, suka ƙara mamaye wasu guraren da da ba su mamaye shi ba, da ba sa cikin yankinsu. Suka yi fata-fata da Larabawa, suka kori wasu da dama waɗanda suka yi saura a ciki 'yan kaɗan ne, wanda yanzu ake kiransu Larabawan 1948. Kaji an ce maka Larabawan 1948 su ne Larabawan da suka yi saura a Isra'ila ba su fita ba, bayan wannan gumurzu da aka yi tsakaninsu da Yahudawa. A wannan lokacin da wannan yakin ya ɓarke, 'yan uwa musulmi na Masar ƙarƙashin jagorancin Hassanul Banna sun yi ƙoƙarin su ba da gudunmawa wajen su ga cewa sun shiga cikin sojojin Larabawa, ƙasashen Larabawa kamar ƙasar Siriya da ƙasar Masar, da suka tura sojojinsu domin su je su yaƙi, a ga an taimaka an ƙwato wannan yanki da Isra'ila ta mamaye. Sojoji ko matasa na Al-Ikhwanul Muslimun a lokacin sun je sun shiga wannan yaƙi, kuma sun yi abin a zo a gani, wato sun ba da wani misali wanda har yanzu tarihi ba zai manta ba, kuma za a ambace shi, kuma za a yaba, domin abinda waɗannan matasa suka yi sojojin gwamnatocin Laraba ba su yi ba. Lokacin da sojojin gwamnatocin Laraba suke ƙoƙarin su gudu su tsere, su kuma waɗannan ƙara danna a ciki suke. har ta kai ba Yahudi a lokacin ya shiga tsoro mai tsanani ganin cewa shi so yake ya rayu, amma ga wani can ya danno shi so yake mutu. Kaga ba yadda za a yi ka hada karfin zuciyar wanda rayuwa ce a gabansa da wanda kuma ya yadda ya mutu ko yanzu. Allah dama ya faɗi sifa ta Yahudawa, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihihi min al'azab an yu'ammar. Wannan ita ce ɗabi'a ta Yahudi, baya son ya mutu. Shi inda za a ce dai kaka rayu shekara dubu zai so yayi shekara dubu ana dasawa da shi, ana goga jarumtarsa da wanda ya yadda ya mutu yanzu ba za ka hada su ba. Don haka waɗannan matasa da suka rika zuwa daga Masar da sauran ƙasashen Larabawa da ruhi na musulunci suna shiga wannan yaƙi, sun yi abin da wato tarihi ya yaba kuma har yanzu ana faɗa. A Masar kaɗai wato daga 1940 abin da har ya kai 1981 an samu ƙungiyoyi waɗanda suka riƙa yunƙurin jihadi sun kai 10. Masar ita kaɗai a tsakankanin 1940 zuwa 1981 ƙungiya kowace ƙungiya ta fito za ta ce jihadi. A Algeria garin da suke cewa baladu miliyon shahid, garin da aka samu shahidi wanda suka mutu a fagen daga ko wajen nemowa musulmi yancinsu ko wajen nemowa ƙasa yancinta, an samu wajen mutum miliyan ɗaya. To ita ma a wannan gurin an samu irin wannan yunƙurin naka samun ƙungiyoyi masu cewa a fita jihadi. Idan za mu yi magana akan tarihin ƙungiyoyin 'yan jihadi, to yana da kyau mu yi wata manuniya zuwa ga inda yanzu ake jihadu dafi, ma'ana jihadi na kare kai, jihadin na wani ya kawo maka farmaki kai kuma ka tashi ka kare kanka. A yanzu a duniyarmu ta yau akwai guraren da ana yin wannan jihadin, babu wani musulmi da yake idansa a buɗe da zai yi inkarin haka. Guri na farko, Falastin. Ƙasar Falastin inda Yahudawa suka mamaye kuma kafiran duniya suka taya su suke yakar musulmin Falastin a can. Farkon shigar Yahudawa da ƙoƙarin mamaye wannan gari guri kafin ma su kafa daular su ta Isra'ila, an samu waɗanda suka fito suka fara yaƙi da su. Akwai Kata'ibu Izzuddin al-Qassam, rundunar Izzuddin al-Qassam ɗaya daga cikin malamai ne da suka yi jagoranci a wannan lokaci. Sun kafa wannan runduna tun 1928. Sannan aka zo aka samu Munazzamatul Muqawamati wal Jihad, ƙungiyar turjiya da jihadi, wacce ita kuma aka kafa ta 1934 ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake kira Abdulkadir al-Husaini, wanda suka kafa headquarters su a Kudus a nan Baitul Maqdis. Waɗannan su ne farkon ƙungiyoyi a Falastin da suka fara gwagwarmaya wajen su ga sun fitar da Yahudawa daga yankin Falastinu. Kata'ibu Izzuddin al-Qassam 1928, sai kuma Munazzamatul Muqawamati wal Jihad ita kuma ƙarƙashin jagorancin Abdulkadir al-Husaini. Daga baya sauran ƙungiyoyi su ma suka taya su musamman ma bayan ɓarkewar yaƙi tun daga 1931 har zuwa 1948. To a wannan lokaci kuma bayan an yi yaƙin 1968, bayan wannan yaƙin Isra'ila ta ƙara ciwo wasu gurare kamar Abdifal Garbiya, inda ake ce masa West Bank, da kuma zirin da ake ce masa zirin Gaza a yanzu, ko kuma Gaza, Ita'u Gaza, kai har ma da wani yanki na ƙasar Masar inda ake cewa da shi Sina. a wannan lokaci da aka ƙara gwabzawa tsakanin sojojin Larabawa da Isra'ila, Isra'ila ta zo har ta mamaye kuma wannan yankunan wanda da bata mamaye gurin ba. To bayan wannan sai aka ƙara samun wasu masu fafutukar jihadin, su ma suka ƙara billa ƙarƙashin wani suna da suke kira mu'askaratu shuyukh, wanda ɗan al-ikhwanul muslimuna su suka shiga jagorancin wannan. Wannan guri na farko kenan wanda har zuwa yanzu ana nan ana ta kafsawa, ana ta bata kashi tsakanin musulmi, ƴan gwagwarmaya da kuma Yahudawa, ƴan kaka gida, ƴan kama guri zauna. Kwanan nan aka gama yaƙi tsakanin su da Isra'ila, duk duniya ta ga irin ta'addancin da Isra'ila ta yi a lokacin da bata iya samun dama ta ga ta gama da Hamas, wacce take tunanin wacce ta fito wannan yakin da niyyar cewa za ta gama da ita. Duk wannan kisan da suka yi ta yi da wannan lugudan wuta da kan mai uwa da wabi da suka rika yi, da kisan kiyashi da suka rika yi wa Falasɗinawa, duk sun yi wa fararen hula ne, da mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya da ke kwance a asibiti. Amma sojojin Hamas, abinda wani mai magana da yawunsu a lokacin da aka gama yakin yake faɗa, abinda aka kashe musu soja 41 duk cikin wannan dandazon ɗaruruwan mutanen da aka kashe. To banda wannan akwai Philippines, inda muke cewa Philippines ko kasar Philippines, nan ma akwai jihadun dafi, akwai jihadun dafi, akwai jihadi na kare kai. Kun san wannan musulunci ya shiga yankin Philippines tun wato shekaru masu yawa ta hanyar Larabawa da 'yan yawon bude ido da attajirai da suke zuwa junubi sharqi Asiya, kudancin gabashin Asiya, wanda a nan yankin ne ita Philippines take. To lokacin da Turawan mulkin mallaka suka shiga suka yi mulki a wannan gurin, sai suka kafa kiristoci da masu bin addinin buza wanda su suka fi yawa, sai kuma maguzawa suka ba su ƙarfi sosai, ya zamana ana gallaza wa musulmi a gurin, don musulmi sun zama su ne minority, su ne 'yan kaɗan waɗannan arnan, duk da ba addini ɗaya suke bi ba, sai suka haɗa kai domin su yaƙi musulmi. Don haka sai zan musulmi ya rasa 'yancinsa cikakke na ya yi addininsa, an hana shi sakat, an hana shi walawa a Philippines. Wannan ya sa wasu suka ce to dole ne mu tashi mu yi jihadi domin mu ma a yadda da mu cewa muna da haƙƙi mu rayu mu yi addinin mu a wannan yankin. A wannan lokacin aka kafa Jabhatul Moro, ƙungiya ce ta 'yan jihadi, 'yan fafutuka, ƙarƙashin wani da ake kira Nur Miswari. Nur Miswari daga ƙarshe ƙungiyarsa ta Jabhatul Moro sun yadda makami, bayan sun ɗau lokaci ana ta bugawa da su a kashe su kashe a kashe su kashe, ƙarshe suka ce ya ga cewa wannan abun ba wata riba da yake ci, sai ya aje makami ya shiga harkar siyasa, ya nemi a bashi a basu dama su kafa mulkin mai cin gashin kansa, wato mulki na abin nan, ba wai su balle daga ƙasar ba, amma a basu damar cin gashin kansu. Suna ƙarƙashin ƙasar Philippines, amma kuma an basu wata dama da za su iya tsare-tsarensu ba tare da gwamnatin Philippines ta shiga ba. To ganin haka, wasu kuma daga cikin yaransa sai suka balle, su ma sai suka kafa tasu nasu jihadin su ma, ƙarƙashin wani mutum da ake kira Hashim Salamat, wanda shi kuma ya fito yana neman su balle su kafa ƙasarsu a tsibirin Mindanao, tsibirin Mindanao da kuma tsibirin da musulmi suka yi dandazo a gurin cewa ya samu ya kafa ƙasa ta musulmi a gurin, wanda shi ma aka yi ta wannan yaƙe-yaƙen ba tare da an kai ga wata wato ba tare da an cimma wani abu ba. Daga nan kuma sai aka samu wata ƙungiya ita ma ta fito, Jama'atu Abi Sayyaf, wanda shekarun baya can kuna ta jin ana ta faɗar ta a kafofin watsa labarai, za ku tana ta faɗar Abu Sayyaf, wanda da ƙarshe aka kashe shi. Wannan samari ne waɗanda suka je Afghanistan suka yi yaƙi, yaƙin da aka yi na Afghanistan tare da tarayyar Soviet, sun je can sun yaƙi, sun koyar da ake yaƙi, don haka sai suka zo suka haɗa ƙungiya su ma a nan cikin Philippines akan cewa za su za su kwato yancin musulmin da suke nan. Sun yi suna a wancan lokacin a cikin 90s ne, 1990 da abin da ya sama. Sun yi suna a lokacin saboda irin garkuwa da suka rika yi da turawa da baki, yan bude ido suka rika garkuwa da su. Shi yasa sun yi garkuwa da mutum kuma sai su nemi, sai an ba da kuɗi ababa an fanshe wannan da suka yi garkuwa da, sannan su kishi, in ba haka ba su kashe shi. To Philippines har yanzu ana nan, ana ta musulmi suna ta kokarin ya za su samu yancin su, su kafa yankin su, su kafa kasar su a cikin wannan tsibirai. Sai Afghanistan, wanda a sanin ku ne a tarihi, kowa ya karanta 1979 tare da Soviet ta mamaye kasar Afghanistan da niyyar sai ta dabbaka mulkin gurguzu. Mulkin gurguzu, mulkin ba Allah, mulkin kowa ya shiga addininsa kawai a zo a gina duniya. To a wannan lokaci musulmin Afghanistan suka ce ba su yadda ba. Kun san Afghanistan ita ce ƙasa guda ɗaya a cikin ƙasashen musulmi wanda ba a taɓa yi mata mulkin mallaka ba. Duk mulkin mallakan da ake yi ba a taɓa shiga aka yi mulkin mallaka Afghanistan ba. Saboda a tarihi na farko ne yanayin gurin. Guri ne da in ba wanda yake zaune a gurin ba wanda zai iya shiga gurin ya yi yaƙi da 'yan gurin kuma ya yi nasara. Sannan kuma mutane ne jarumai, ba su da tsoro, ba su da tsoro, sannan kuma suna izza da musuluncinsu. Saboda haka duk mayatar turawan mulkin mallaka na Ingila sun yi mulkin mallaka a tsohuwar abin nan a India, sun yi a Pakistan, sun yi a ina ne, sun so su shiga Afghanistan amma abin ya gagari su, haka suka hakura suka kyale kasar. Don haka Afghanistan ba a yi mata mulkin mallaka ba. Don haka tsarin sarauta ne. Sarkinsu wata rana ya fita, matar shi ta bayyana haka ba hijabi. Nan da nan yana dawowa suka tsige shi, shi wannan bai kamata ka zama sarkin musulmi ba. Suka kore shi. To har lokacin da wannan Najibu Shaitan ya zo ya zama shi ne shugaba, shi kuma ya ce gurguzu za a yi a ƙasar, kowa ya yadda addininsa. To nan ma fa suka ce ba su yadda ba, ba za a yi musu gurguzu ba. Ba dalilin haka tarayyar Soviet ita kuma ta mamaye ƙasar domin ta kawo wa wani yaron ta ɗauki wanda yake so ya kafa aƙida irin tata. To wannan dalilin yasa yaƙi ya kaure tsakanin musulmin Afghanistan da kuma ainihin sojojin tarayyar Soviet da waɗanda suke 'yan tsirari, sojojin Najibullah ko Najibu Shaitan wanda suke tarayyar Soviet yaƙi. To a haka farkon ƙungiyar da aka kafa domin yaƙi a wannan lokaci a wannan yankin Afghanistan ita ce ƙungiyar Al-Jam'iyyatul Islamiyya, ƙarƙashin jagorancin wani profesa da ake kira Burhanuddin Rabbani. Burhanuddin Rabbani malamin addini ne, ya yi karatu a Azhar, ya karanta usulul fiqh. Shi ya zo a ƙarƙashin jagorancinsa ne aka kafa ƙungiyar Al-Jam'iyyatul Islamiyya. Kafin ka ce me cikin waɗannan shekaru da aka yi ana yaƙi, daga 1979 zuwa 1989 sai da aka samu ƙungiyoyi sun kai 12, kowacce tana da makamanta, tana da shugabanta, ita ma yaƙi za ta yi, jihadi za ta yi, wanda ya sa suka zama har a junansu ma karawa suke yi. Maimakon zama ƙarƙashin tuta guda ɗaya sai suka yi wa jihadin a yaga, kowa sai ya shiga ƙarƙashin wani shugaba ya ce shi ya yadda da shi, kuma harkar ƙabilanci ma ita ma ta ƙara raba su. Hikmatayar Bushtu ne, saboda haka yana da National Hizbul Islami. Shi kuma Al-Jam'iyyatul Islamiyya su kuma wannan Farisawa ne, su ma suna da nasu. Wancan Rashid Dustum Tajik ne, sannan kuma Shi'a ne, shi ma sai ya kafa tashi, duk da shi ba kan addini yake yaƙi ba, shi ma ɗan gurguzin ne. To sai aka yi ta samun waɗannan ƙungiyoyi daban-daban, su ma suna ta bayyana. To wannan gurin shi ma sai ya zama guri ne na jihadud daf'i, wanda har zuwa yanzu kun san ana ta kafsawa tsakanin su waɗannan sojoji da suka ce su sai sojojin Amerikawa sun fita daga ƙasar, da kuma sojojin Amerika da kuma sojojin Turai ko NATO da suke ƙasar. haka wannan guri yana daga gurin da ake jihadud dafi. Bayan wannan sai Kashmir. Kashmir yanki ne tsakanin Pakistan da India, duk yanki ne tsohuwar India ce gaba daya. Lokacin da za a bangarar da Pakistan ta zama ƙasa, an ba wa musulmi daman zaɓi cewa in suna so a ba su ƙasar su fita daga cikin wancan dandazo na arna masu bin addinin Hindu ko addinin Sikh wanda su suka fi yawa a can bangaren Indiyawa din kenan. Saboda haka sai musulmin Pakistan suka yadda bayan sun yi wani ɗau lokaci suna fafutuka har aka ba su ƴancinsu, ina tsammani a cikin 1947 suka samu ƴancinsu. Wannan yanki na Kashmir duk musulmi ne, kaga ya kamata a ce an haɗa su tare da Pakistan tunda an ce musulmi su dunkule guri ɗaya a ba su ƙasarsu. Saboda haka mutanen Kashmir musulmi ne, sai dai kuma yanki ne mai ban sha'awa, wato wannan guri suna kiransa aljannar duniya saboda kyansa da daɗin da yake ciki da irin yanayi, wato yanayi mai daɗi mai ban sha'awa. Don ko shugaban Mughal da ya zo da ya shiga wannan yanki nan ya maida headquartersa saboda kyan gurin da daɗin zama a gurin. Saboda haka Turawan mulkin mallaka sai suka bar wannan guri, ba su yanke hukunci na India bane ko na Pakistan, wanda ƙarshe da suka tashi fita sai suka danka India. Su kuma musulmin gun suka ce mu tare da Pakistan muke. To fa wannan ne yasa aka rika ba ta kashi tsakaninsu da sojojin India, wanda har zuwa yanzu ana yi. Farkon kungiyar da aka kafa wacce ta shiga jihadud dafi domin kare wato musulmin Kashmir ita ce wata kungiya da ake kira Lashkar Taiba ko Askar Taiba. Lashkar Taiba su ne sojoji a ƙarƙashin kungiyar Jama'atud Da'wah wal Irshad wacce aka kafa ta 1985 wanda take da headquarter a yankin Binjab na ƙasar Pakistan. To wannan ita ma kungiya ce wacce ta bayyana a lokacin, wacce take ta fafutuka na su ga cewa sun samo wa da mutanen da suke a musulmin Kashmir ƴancinsu. To waɗannan duk mawaqi'ul jihad ne, wanda har zuwa yanzu abinda suke yi duk musulmi na ko'ina ya yadda, in ba kasashen in ba turawan duniya ba wanda daman su ba za su taɓa yadda cewa mutanen nan na da ƴanci ba. Musulmi bai da wani ƴanci, kowa ya yadda cewa wannan jihadud dafi suke yi suna kare kansu ne, an zo har gida an mamaye su, an kwace musu abinda duk suka mallaka, kuma ana kokarin a yi musadarar hurriyarsu ta addini. Ba za su yi addinin yadda suke so ba, dan haka dole su tashi su kare kansu. To wannan ma yasa an samu kungiyoyi na jihadi a wannan gurare. To sai Masar, uwa uba a kasashen musulmi, musan lokacin daular Turkawa waccan daula ta Usmaniya da muka faɗa, headquarter biyu ake da ita, akwai headquarter ta soja, akwai headquarter ta ilimi, wanda daular musulmi khilafa ta musulunci a lokacin take takama da ita. Headquarter ta soja ita tana can Istanbul, nan karfin soja da siyasa yake na musulmi na khalifanci na musulunci a lokacin. Masar kuma wacce Azhar take wakilta ita kuma ita ce take headquarter ta ilimi a lokacin. Inda ana magana ilimi ne to za a ce Azhar, in ana magana siyasa da karfin soja za a ce Istanbul. Don haka Masar ita ma ta samu wato barazana tunda aka ga an karya kal'a ta farko, an karya headquarter ta musulmi ta fuskar soja, ya zama musulmi bai da wani abu. To ya kamata ta fuskar ilimi nan ma a karya su, a samar da wasu waɗanda za ka ga kamar ga su nan, kamar wato sa ce maka Allah, amma an suka buɗe baki sai ka suna zagin Allah. Saboda haka nan ma aka shiga yaƙar su kuma daga wannan siga. A wannan lokacin aƙidar gurguzu ta riƙa yaɗu a tsakanin musulmi a wannan lokacin, hatta sojojin Larabawa yawancinsu suna da aƙidar gurguzu ko aƙidar larabci zalla, wato shi ba larabe ne zalla, kada ka kawo maganar musulunci a cikin maganar da yake yi, kun san yanzu suna nan irin ƴan fatah ɗin nan, ƴan Laraba ne zalla, larabci zalla, ka kawo maganar addini. Laifin ƴan Hamas sun ce sai an sa addini cikin tafiyar, shi ne laifinsu. To a Masar an rika samun wasu kungiyoyi waɗanda su ma suka bayyana cewa za su yi jihadi. Ina za su jihadi? Palestine. ba lalle bane, Philippines ba Philippines za su ba, Kashmir Chechnya ina za su a Masar din. To me zafi haka, me zafi za ku yi jihadi a kasar ku? Abubuwa da yawa su suka haifar da wannan a lokacin. Kun san bayan matasa mabiya Al-Hasan al-Banna bayan sun dawo daga yakin 1948, bayan sun dawo daga wannan yakin kuma sun ba da misalai na a zo a gani, sun yi wato kokari sun nuna jarunta, suka dawo sai kasance Turawa sun yi barbarar tunani zuwa ga shugabanni na Laraba a lokacin, cewa waɗannan mutane in aka bar su za su yi ƙarfin da nan gaba za su gallabe, don haka ya kamata ku yi wani abu da gaggawa. Yaran nan matasa na sauka sai aka riƙa kama su, sai ku gidan kurkuku aka yi tafi, maimakon da ya dawo ya je ya yi wata jihadi, ya yi wata bajinta domin kare ƙasar musulmi, ƙasar Larabawa, maimakon a bi shi da furanni, a ba shi kyaututtuka, a nuna shi a talabijin, a yi taron girmama shi, maimakon haka kawai sai askari ya shaƙe shi sai gidan kaso. Aka tafi aka riƙa ɗaure su, sai aka riƙa gana musu azaba. A wannan lokacin ana ɗaure su, shi Hasanul Banna sai ya nemi, maimakon su yi ta kama yaransa shi ma su kama shi, ya je har gurin shugaban 'yan sanda ya ce ya kawo kansa, inda laifi ne yaran nan suka yi to shi ya sa su a haɗa da shi. Sai suka yi dariya suka ce a ba za mu kama ka ba, suna faɗa masa haka, ya ce to na san me kuke nufi, kashe ni kuke nufi za ku yi, in an kama shi aka je aka tsare shi ya mutu, kaga kowa ya san waye kisa, amma ka sake shi yana yawo to za a kashe shi, in an kashe shi sai a ce ba a gane ba su waye, wasu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba. To kuwa haka aka yi masa, cikin dare aka harbe shi, wanda wani tarihi ne da ba sai mun shiga cikinsa ba. To daga wannan lokacin eh ikhwanu musu aka riƙa gallaza musu azaba iri a cikin kurkuku, za a zo a zagi Allah a gabansu, a zagi manzon Allah a gabansu, a taka alkur'ani a gabansu, a yi fitsari akan wato abubuwa dai na bakantare. Akwai waɗanda za a riƙa kamo matansu daga gida a zo gabansu a yi zina da matan nasu ko 'ya'yansu, sai ya sa yaran suka riƙa jin cewa kaki wanda zai mana wannan ba musulmi ba ne, ɗan uwanmu ba zai yiwu ba musulmi, ɗan uwanmu ya mana wannan, wanda zai ɗaure mu wannan gindi a yi mana haka ba musulmi ba ne. Saboda haka sai gaba ɗaya zuciyarsu sai ta canza, suka ce to me yasa mutanen gari ba za su taso su kwace mu ba, to su ma mutanen garin anya musulmin ne su ma, kun ga abubuwan da suka fara, anya in musulmi ne su fito mana, abinnan da ake mana ya kamata su abinnan. Don haka in mun fita dole mu yi jihadi, mu kori kafirai, qatilul ladina yalunakum min alkufari, na kurkusa waɗannan kenan. Suka nuna ma a fita a ce za a je wani guri daban yaƙi kuskure ne, waɗannan za a fara da su, nan ne hanyar da za ta kai mu mu kai ga fitar da Yahudawa. Sai tunaninsu ya canza, suka fito a lokacin Masar addinin ga ilimin amma kuma ba addinin, in ka duba can gidan giya ne, in ka duba can gidan karuwai ne, in ka duba can gidan caca ne, kowa yana baje kolin saban Allahnsa, ba wani shaidani ya zo ya shaidancinsa ba, wanda zai ce masa kanzil. Ga kuma yaƙi da Isra'ila an yi 1967, Isra'ila ta mamaki musulmi. Sannan bayan wannan lokacin Anwar Sadat 1977, bayan an gwamza yaƙi tsakaninsa da Isra'ila, Isra'ila ta lallasa shi, yaƙin da aka yi a October 1973, sai yaga cewa mai zai hana yi tunanin sulhu da Isra'ila dinnan su zauna lafiya shi ya gaji da yakin. A lokacin Amerikawa suka rika zuga shi a lokacin shugabancin Jimmy Carter ne shine shugaban kasar Amerika a lokacin suka rika zuga shi har ma suka rika lasa masa zuma a baki ce in ka yadda akai sulhu din nan madudin kudi za a ringa da baka na daloli duk shekara. Sai ya ce ya yadda zai yi sulhu da Isra'ila ce in ma Isra'ila ba su zo inda yake ba ba su zo aka zauna kan teburi ba shi zai je har Knesset can wato parliament na Isra'ila majalisar dokoki ta Isra'ila zai je har can ziyara a Tel Aviv wanda wannan a siyasance a wannan lokacin ba karamin abu bane. Isra'ila tana fada da duk kasashen Laraba gaba daya a samu kasar da tafi kowace girma a cikin kasashen Laraba a lokacin a ga shugabanta ya je wato majalisar dokoki ta abin nan ya zauna da manya-manyan harna na Yahudawa ana hira ana dariya to kamar da wasa sai Anwar Sadat ya dau jirgi sai Tel Aviv wannan ma ya kara wato zuzuta wannan yaran wanda ga azaba da suka yi ta fama ga abubuwan da suke gani a waje ga kuma yaki tsakanin Isra'ila da Masar ga kuma wani abu sulhu kun ga abubuwa suna ta harhaduwa ko karshe da yana sa sharadin sai Isra'ila ta janye daga guraren da ta mamaye ta koma kan iyakarta na 1948 sai ta yarda da wannan sannan zai sa hannu a sulhu amma ina tattaunawa a lokacin da dama daga cikin ministocinsa suka rika resign cewa wannan abun kunya ba za a yi da su ba karshe kawai ya rantsa ido ya ce kawai zai yi komai ma zai faru ya faru kawai ya sa hannu duk duniya a lokacin musulmi suka fito zanga-zanga ne tsinuwa waye aka rika tsinewa Sadat lokacin da aka kashe Jamal Abdul Nasir kafin ya hau mulki a Masar yana tare da yan al-ikhwanul muslimuna yana tare da su ma kuma suna supporting din suna bashi goyen baya har aka zo ya zama shugaba suna tsammanin al'amuran su za su yi kyau bayan wani nasu ya zama shugaba ko wani wanda suke tare da shi ya zama shugaba yana zama shugaba sai juya musu baya sai ya rika kama su ɗaya bayan ɗaya na kashewa har ma da mayansu irin su Abdul Qadir Oda wanda yake da littafin At-Tashri'ul Jina'i fil Islam shi ya kashe Shaku ya kashe Sayyid Qutb wanda ɗaya ne daga cikin jagororin su al-Ikhwanul Muslimun a wancan lokaci akwai wani lokaci da Sayyid Qutb ya tashi yayi lacca kafin Jamal Abdul Nasir ya zama shugaban kasa yayi lacca Jamal Abdul Nasir na zaune Sayyid Qutb yake fadar cewa za su tsaya su ba wa musulunci kariya ko da jinin su zai dige Jamal Abdul Nasir da ya tashi zai yi ta'aliki yace jininka ba zai dige ba sai dai in namu ya fara dige sai gashi shine ya digar da jinin Sayyid Qutb kuma wannan zai nuna maka dan siyasa abin tsoro ne sai gashi shine ya kashe shi saboda haka ya rika kama su yana ta kullewa Anwar Sadat bayan kashe Jamal Abdul Nasir Anwar Sadat ya karbi mulki da ya karbi mulki sai ya jawo ya fito da yan ikhwan da kurkuku da ya fito da su sai ya jawo su ciki sai suka zama nashi suka rika ganin cewa yanzu za su yi wani abu ba a juma ba yana zuwa wannan sulhu shi ma sai al'amarin ya balle daga hannunsa sai suka zama abokan gabansu sai ya komar da su kurkuku da wuri to waɗannan abubuwa gaba ɗaya in ka shi kuma da alƙirƙa ba su wanda kuma shi ma'aikata su kuma sai suka rika sama da faɗi da kuɗin rashawa ta yawa mugun shugabanci da gudanar da sha'anin gwamnati yayyawa, waɗannan abubuwan duka in ka hada su, su suka sa wasu samari sai suka riga tunanin kuma dole su fito su yi jihadi. Farkon wanda ya fara ballewa daga kungiyar al-Ikhwanul Muslimun, ya kafa kungiyarsa da sunan jihadi, wani matashi ne ana kiran shi Nabilul Bur'i, 1958 shi ya fara ballewa, ya kafa, ya tara yara ya ce su zo a yi jihadi. Akwai wani Ismail al-Tantawi, akwai wani Muhammad Abdul Aziz al-Sharqawi da Ayman al-Zawahiri lokacin yana dan karaminsa, lokacin bai fi shekara 16 ba, da su wani Hassan al-Hilali da Ala Mustafa karkashin jagorancin Ismail al-Tantawi. Sannan a shekara ta 1973 Mustafa ko Ala Mustafa daga cikin wancan kungiya sai ya balle shi da wasu tsirari, wasu matasa, su ma sai suka assasa tasu kungiyar jihadi din, sunanta Tanzimul Jihad, wanda a wannan lokaci wani soja ana kiran shi Isamul Qumri sai ya shiga cikinsu, wanda shi ne ya yi jagorancin yadda za a kashe Anwar Sadat, kuma ba su yi nasara ba a kashe shi. Ya yi jagorancin yaya za su yi wa Anwar Sadat juyin mulki. Karshe ya gama tsare-tsarensa, juyin mulkin bai yiwu ba, shi kuma suka kashe shi. 1974 wani mutum da ake kira Salih Sariya. Salih Sariya asalinsa mutumin Falastin ne, amma ya zauna a Urdun, daga baya zo Azhar yana karatu, yana ya karanta tarbiyya ne, ya kafa ta. Mutumin Yusuf Nabahani mutumin Labanan ne, shi ya kafa wannan kungiyar Hizbut Tahrir. Suna nan har yanzu a duniya, musamman a Turai, sun fi yawa a Turai. Su tunaninsu ba maganar a kafarta kowa da kowa bane, ko a kafarta ma'aikatan gwamnati ko su, a'a, su kawai shugaban shi kadai ne kafiri, don haka in sun kawar da shi to kowa ma ya zama abin nan. Suna nan har yanzu yadda suke, ba wani canji, ba wani ci gaba. To shi ma Salih Sariya yayi nashi yayi, karshe aka kama shi a 1974 ya kafa kungiyarsa, 1975 aka kama shi aka kashe shi. Al'amarin shi ya kare a nan. Sai wani da ake kiran shi Yahya Hashim. Yahya Hashim wakilin niyaba ne, wato lauyan gwamnati ne, kayata lauyan gwamnati, wanda su za su kama mai laifi su kai shi gaban kotu akan laifin da yake yi, su tsaya su kare, su kare gwamnati akan tuhumar laifinsa. Babba ne, kaga wakilin niyaba ko na'ibu wakilin niyaba a mukami babba ne a Masar, matashi ne. Sai ya kasance shi ma tunanin jihadin ya shiga kwakwalwarsa, sai ya ga cewa su ma mai yasa ba za su yi jihadi ba. A lokacin ya kyasawa Ayman al-Zawahiri, kamar yadda shi Ayman al-Zawahiri yake faɗa a cikin wani littafinsa Al-Fursan, Fursanun Nabi, yake cewa a lokacin ya kyasa min a kunne cewa mu yi jihadi. Ayman al-Zawahiri a lokacin ya ce a ni ban gamsu ba. Sai shi wannan ya rika training din wasu samari matasa, ya samu samari 300 ya musu training, ya ba su bindigogi, sai ayi jihadi zamu. Sai suka koma can wani ƙauye, sai suka yi dandazo, sai suka gaya wa mutanen ƙauyen su sojojin gwamnati ne, an kasa aiki ne. To irin take-takensu sai ya sa dagacin gurin, sai bai yadda da su ba, saboda haka sai ya je ya gaya wa 'yan sanda. Lokaci ɗaya aka zo aka yi fata-fata da su, shi ma Yahya Hashim ana aka kashe shi. Shikenan qadiyar kissarsa, shikenan shi ma ta kare. Yaran suka tarwatse. Tsakanin shekarar 1977 zuwa da 79 wani matashi da ake kira Mustafa Yusri, shi ma ya kafa kungiyarsa a Al-Qahira, yace shi ma zai fara jihadinsa ta nan, ya kawar da gwamnatin Masar. Ina so ku bi mu a hankali don ku fahimci ya mai tarihi ya nuna a baya. Shi ma ya zo kafa kungiyarsa a Al-Qahira 1977 zuwa da 79. Shi ma aka bige kungiyar tashi, aka kama shi, aka daure shi, shi ma da ƙarshe al'amarinsa ya kare 1979. wato shekara biyu rak shi ma daga nan jihadin nasa ya kare a shekara 1979 a wannan lokaci ne aka kafa mafi girman kungiya wacce ta yi taratsunta a Masar da sunan jihadi Tanzimul Jihad Jihadul Islami Jihadul Islami wato group ne guda uku group na farko na wani engineer ana kiran shi Muhammad Abdulsalam Faraj Muhammad Abdulsalam Faraj engineer ne bayan ya gama karatunsa bai samu aiki ba yazo yana yawon neman aiki har yazo Al-Kahira ya samu aiki a Jami'atul Kahira anan sai ya rika bin samari yana musu barbarar aqidar jihadi a wannan lokacin ya iya samun wasu samari ya shirya su akan wannan aqida ya dora su akan wannan aqida irin su Abudu Zumar irin su Tariqu Zumar irin su Nabilul Maghribi Abudu Zumar har yanzu yana nan amma ya tsufa soja ne ma ya tsufa an same su da hannu wajen kashe Jamal Abdul Nasir wanda da karshe su ba su kai matakin da za a yi masa hukuncin kisa ba aka yi masa daurin shekaru aru ya gama zaman shekarunsa amma har yanzu yana nan Abudu Zumar kwanakin baya can ya rubuta takardar cewa shi fa jihadin nan ya fita baya yi sai al-jama'atul islamiyya a cikin dalibai su kuma su aka kafa karkashin jagorancin wani da ake kira Karam Zuhudi shi ma yana nan da rai Karam Zuhudi shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce cewa wannan tafiya ta su ba fa daidai ba ce yana daga cikin wanda suka yi muraja'a Karam Zuhudi yana nan da ransa manyan shugabanninsu akwai Usama Hafiz akwai Salah Hashim akwai Talat Fuad Al-Qasimi akwai Najih Ibrahim akwai Isam Jirbala akwai Rifa'i Ahmad Taha akwai Hamdi Abdulrahman waɗannan duk matasa ne a lokacin masu jini a jika ƴan gabade-gabade a 1980 Al-Jama'atul Islamiyya suka haɗe da ƙungiyar Abdulsalam Faraj suka zama ƙungiya ɗaya a lokacin suka zaɓi malamin nan makaho bawan Allah da yake ɗaure a kurkuku na Amerika Umar Abdulrahman mutumin Azhar ne makaho ne baya gani mutumin Azhar ne yayi karatu a Azhar suka zabe shi a matsayin shugaba duk da cewa an samu rikici wajen zaben sa wasu suka ce su ba su yadda bai zama shugaba tunda makaho ne sharadin shugabanci sharadin amir ya zama mai salamatul jawarih gabban sa lafiya lau suke kuma harkan nan tamu suka ce harkan nan tamu fa jihadi ne ya za a yi wanda yake makaho a yi jihadi da shi ya za a iya gane cewa wannan ya kamata ya zaba ya tura guri kaza a je a yi amaliya wannan sai wasu suka ce su ba su yadda ba Abudu Zumar yana daga cikin waɗanda suka matsa cewa ba za a yi haka ba wasu kuma suka ce ai hakan za a yi aka samu sabani karshe dai aka yi tsaka-tsakiya aka ce to shi ya zama shine shugaba amma ta bangaren fatawa tunda makaho ne fatawa kawai zai sannan Muhammad wancan injiniya Muhammad Abdulsalam Faraj ya zama shine shugaban shura majalisar shura wanda su ne 'yan gwagwarmaya din sai kuma wani matashi shi kuma mutumin Urdun ne asalinsa dan Falastin ne amma yana da wato jinsiya ta Urdun a matsayin dan Urdun yake ana kiran shi Muhammad Salimur Rahal shi ma yazo ya kafa tashi kungiyar 1980 wanda karshe aka gano shi aka kama shi aka kore shi daga kasar Masar daga baya wani cikin yaransa Kamal Said Habib ya ci gaba da jagorancin abu waɗannan duk suna ƙarƙashin Tanzim Al-Jihadul Islami Aymanu Bawahiri wanda tun yana yaransa ya shiga cikin wannan harka an kama shi a 1923 a 1981 lokacin da aka kashe Anwar Sadat to cikin waɗanda aka yaya ake tuhuma Aymanu Zawahiri yana ciki sai dai list a sunansa yana can ƙasa list can ƙasa ma'ana laifinsu bai taka kara bai wuce kasancewarsu a ƙungiyar ba amma ba a same su da masaniya cikin wannan aikin ba, don haka aka yanke masa hukuncin shekara hudu a kurkuku. Bayan yayi ya fito, shine ya tafi Saudiya, daga Saudiya ya wuce Afghanistan, wanda har yanzu yake can. To shi ma ya kafa kungiyarsa, manya-manyan waɗanda suke jagorori a tafiyarsa, akwai wani wanda ake kiran shi Amirud Dumairi, a pharmacist ne, abinda ya karanta pharmacy. Sai kuma wani Sayyid Imam Abdul Aziz, Sayyid Imam Abdul Aziz shi kuma tabib jarrah, irin masu gyara wato halittar mutum din nan, in fuskakata me ake ce musu. To saboda haka wannan shine abin da ya karanta a likitancin. Sai Nabil Bur'i wanda shi kuma injiniya ne, sai Muhammad Abdul Rahim Sharqawi wanda shi ma injiniya ne a tafiyar. Abinda za ku kula, kula da cewa duk matasa ne, duk yara ne, sannan kuma ku kula duk ba malamai bane. In ka cire Umar Abdulrahman wannan makahon, duk zaka samu daga injiniya sai likita, su ne sai pharmacist, duk su ne wanda wannan akwai abin da zai baka. Jihadul Afghani wanda muka yi maganarsa a baya ya taka rawa wajen ƙara zuzuta sha'anin matasan waɗannan. Bayan Amerika ta yi amfani da ƙasashen Larabawa da shugabannin Larabawa wajen ta yaƙi tarayyar Soviet, Amerika kun san ba fi sabillahi ta yaƙin ba, kun san Amerika ba jihadi ta yi ba. Suna faɗa wannan faɗan da suke yi tarayyar Soviet a lokacin wanda faɗa ruwan sanyi, kowacce tana son gurguzu, na son ya karya jari hujja na son ya karya gurguzu, aƙidu biyu manya-manya, demokuraɗiyya da gurguzu ana faɗa. To sai ya kasance Amerika ta nunawa tarayyar Soviet cewa don ta mamaye Afghanistan su ba ruwansu, irin yadda suka yi wa Saddam a Kuwait, suka ba shi green light, sai ya zaci cewa za ma su goyi bayan shi, su kuma ashe tarko suke masa. To haka Amerika ta yi wa tarayyar Soviet irin wannan shigo-shigo ba zurfi, sai da ta shigo cikin wannan rafi ko wannan rami, wannan tarko na Afghanistan, sai tarko ya hada da ita, wanda in ko kula da janye wata daga yankin Afghanistan da karya karfin sojan, shikenan tarayyar Soviet ta wargaje. To a wannan lokaci Amerika ta yi amfani duk da shugabannin kasashen musulmi na Larabawa wajen a yaƙi tarayyar Soviet. Sai kasance ana tura yara suje jihadi. Yaran nan dama sun addabi hukumominsu, suna ta jihadi, to ga jihadi an buɗe, ku zo ku tafi, za mu ba ku tikiti, jirgi kyauta, in ma aiki kake yi za a ci gaba da baka albashinka, zo ka tafi. Su kuma abinda suke so kawai su je can, in sun je can an kakkashe su, kaga su ta tafiya. Aka je a wannan lokacin su billadin ai duk suka tafi. To a wannan lokacin kowa duk hukumomi an yarda da abinda suke yi. A lokacin Ziaul Haq shine shugaban Afghanistan a Pakistan, wanda kun ga juyin mulki mai soja ne, yayi juyin mulki, amma saboda ya yarda za a yi yakin da shi, Amerika ta yarda da juyin mulkin nashi. Yanzu ba maganar demokuraɗiyya ake ba, waye zai zo a tafi, abokin tafiya muke nema kawai. A lokacin Ziaul Haq ya zamana ya bada ƙasarsa ta Pakistan ta zama nan ne, wato base, inda daga nan ne za a rika shiga a kai hari a dawo. Ba za ka iya yin yaƙi ba kana tsakiyar abokin faɗanka ta ko'ina ya zage ka, ba za ka iya yi ba. Dole sai ka zama kana da inda zai baka kariya. Shi yasa Manzo sallallahu alaihi wasallam bai fara jihadi ba sai da ya zo Madina. Amma ka cewa yake yi, waye zai bani mafaka ya bani kariya har in isar da saƙon Allah? A yana Makka ba ya da ra'ayi ce a je a yi jihadi, wannan ba jihadi sunan shi ba, taran aradu da ka jefa kai cikin haɗari. Saboda haka bai ce a yi jihadi ba, don haka duk sanda za ka ga abin nan, yakin da yake nasara shine yakin da kuna da inda za ku koma, kuna da wani guri, wata ƙasa da za ta ba ku kariya. Saboda haka a lokacin Abishawar, gari ne kan iyakar Afghanistan da Pakistan, a nan ne suka yi dandazo su waɗannan matasa, su waɗannan 'yan jihadi, kuma duk kuɗaɗe na taimako kofofi a bude suke kowa ya kata maku gwamnatoci su kawo mutane su kawo kuma zai biyo wani kudin ma ta hannun shi da ya'ul haqqin zai biyo a wannan lokacin Abdullah Azzam malami ne ya karanta usulul fiqh al-Azhar asalin dan asalin Palestine ne ya dawo shi ma ya shiga cikin dandazon masu jihadi a Afghanistan ya zama jagora wanda ka iya cewa shine malamin Usam bin Laden a harkar wannan jihadi shi yake yawo kasashe na Larabawa yana tattaro taimako wanda zai taimakawa Usama bin Laden shi ma ya tafi Afghanistan a wannan lokacin duk wani wanda ya zo daga kasashen Larabawa in ma dai ya tafi wajejen su Usama a yi list din sunansa in ma ya tafi wajejen su Abdullah Azzam wanda shi ma yana da wani maktab khadamatul mujahidin inda nan ne ake yi wa su matasan da suke kawo kansu ta dawu'an za su taimaka wa jihadi nan ake musu hidima to in ka je zaka bada sunanka da adireshin ka da kasar da ka fito da kuma sunan wani na kusa da kai da wayarsa ko da wani abu ya faru a buga a gaya masa ka ji rauni ne ko kai shahada a gaya masa saboda haka ake yin list din wannan sunaye ko dai a gurin shi Abdullah Azzam a office din su ko kuma office din su Bin Laden wanda shine qa'idatul bayanat da kaje ana faɗa qa'idatul bayanat shine database din na su waɗannan matasa da suke zuwa da ko'ina dalilin kuma kirkiro shi dan asan daga ina kake in an tashi bayanin halin da kake ciki an san wa za a nema wanda shine daga baya America sai ta maida shi alqa'ida yan alqa'ida kaga shi alqa'ida ba wata kungiya bace in ka bibi tarihi zaka iske alqa'ida ba kungiya bace aka kafa ta suka ce mu ko taho mu ne alqa'ida kawai America ce ta kurkure wata kungiya domin ta yaki da musulmi to bayan sun an gama wannan yakin 1989 sojojin tarayyar Soviet sun fita a guje sun ranta a nakari suka bar baya da kura sojojin Burhanuddin Rabbani al-Jam'iyyatul Islamiyya su ne suka fara shiga Kabul wanda ne babbar cibiya haidu kwata ta kasar Afghanistan sai suka dare karagar mulki sauran kungiyoyin da aka yi jihadin da su irin su Hizmat Tayyar irin su Khalis Yunus da waye da waye su kuma suka ce a ba za mu yarda ba bayan da mu aka yi kawai kuje ku dare kujerar sai yaki ya koma tsakanin su da can dubbin dugogin su sun fuskantar da su zuwa ga sojojin Rasha yanzu kuma sun fuskanto da bindigogin su zuwa ga kawunan su Larabawa da suka kawo dauki da samari da waye da waye da waye yanzu dai ba yakin an gama to sai suka zama ko dai su zauna a kasar in sun zauna a kasar kuma ga halin da kasar take ciki za su yaki yan kwansu ne za su shiga nan bangaren ne su yaki wancan ko wancan bangaren su yaki wannan ko kuma su koma kasar su su ci gaba da rayuwa wasu sai suka zabi su koma kasar su wasu kuma suka ce za su zauna amma ba za su shiga rigimar ba wasu suka zauna Afghanistan din ba za ta dadin zama ba a lokacin rikici ya koma dan cikin gida kungiyoyin jihadi tunda ba karkashin wani shugabanci guda dai ake yi ba suna ta yaki da junan suna ta karkashe junan su saboda haka wasu sai suka abin nan sai suka ce to ba za su dawo Peshawar wannan gari da yake kan iyakar garin da yake cikin Pakistan kan iyakar su da Afghanistan sai suka zauna nan wasu suka koma harkar kasuwanci ma wasu ma suka yi aure waɗanda kuma suka zaɓi su koma ƙasashen su suna zuwa ƙasashen su irin su Masar irin su Libya irin su Tunisia Algeria aka ce a hadarin nan ya kuma dawowa fitinan din yaran nan da can ba su da training yanzu sun je sun koyo manya-manyan miyagun makamai ko ma sun iya hada bomb kawai yaro na sauka sai motar police sai kurkuku irin su Libya ma yanka su suka rufe sauraka wasu suka samu suka kubuce suka dawo wanda kuma suka ji labari ba su zama suka ce to shi ba su ba su koma ba sai suka ci gaba da zama a nan a Peshawar suka ci gaba da zama a nan a wannan gurin bayan gama wannan yaki America ta ga cewa akwai mutane guda uku aikin su ya kare yanzu sun yi espiyarin ya kamata a share su daman wani aiki ake so su yi sun kuma gama ya kamata a kawar da su na daya na farkon su da ya'ul haq shugaban Pakistan na biyun su Abdullah Azzam Dr. Abdullah Azzam na ukun su Usama wadanda ya kamata su bar duniya da Usama da shi Diyaul Haq har ma shi Abdullah Azzam da sun fahimci haka lokacin da shi Diyaul Haq ya fahimci cewa yanzu Amerikawa kansa suke nema sai ya ce to babu inda zai tafi sai tare da jakadan Amerika in ma mutuwan ne su mutu tare saboda duk inda zai je sai ya ce wa jakadan Amerika zo mu tafi a hau jirgin tare ba dai jirgi za su baro ba to mu hau su baro mu da ni da kai suka bi shi suka yi ta bin shi karshe dai suka haƙura suka ce kai a baro su duka menene dan dai wanda ya tafi a kawo wani suka kashe Diyaul Haq ta haka mun san ya mutu tare da jakadan Amerika a jirgi guda bin Laden ya ga ya kamata ya bar kasar ya koma Saudiya Abdullah Azzam yake ba inda zai je bayan ɗan satuttuka shi ma suka kashe bin Laden ya koma Saudiya ya shiga rikici tare da sarakunan Saudiya ya ga zaman Saudiya 1993 ya ga zaman Saudiya ba zai yi ba sai ya tafi ya gudu Sudan Sudan gari ne mai rauni kuma gari ne mai fito a budadden gari ne kamar Najeriya sai a shigo a kama mutum a fita ba wani abu da zai faru ko kuma a matsawa gwamnatin kasar ta mika shi kamar yadda Faransa ta yi wannan dan ta'addan Carlos saboda haka ya ga cewa zamansa a nan ba zai yiwu ba sai ya kuma hawa jirgi 1996 sai ya koma Afghanistan amma kuma Afghanistan gashi ana ta fada tsakanin waɗannan Kabul ɗin jam'iyyatul islamiyya da kuma ɗan taliban taliban su sun taso sun ce to waya ku waɗannan mun ga duk kun kawo rigingimu bayan an yi jihadi kuma kun tsaya kuna rigima za mu share kawai mu karɓe mulkin ba sauraka suka taso suka yi ta yaƙi ƙarƙashin Mulla Umar Usama bin Laden da ya je sai bai shiga faɗan ba shi da sauran yaransa Laraba wasu kaɗan daga cikin Laraba sun shiga tare da Mas'ud Shah babban kwamandan Burhanuddin Rabbani sun tafi tare da shi don haka suna yaƙar irin su hikimata yar sauraka shi Usama sai ya zauna a wani gari da ake kira Nangarhar a cikin Afghanistan din wanda Jalal Abad nan ne hedkwatar garin ya zauna karkashin inuwar Al-Hizbul Islami jagorancin Yunus Khalis a wannan lokacin ya yadda ƴan taliban daidai suke yi amma ba zai shiga ai da shi ba yace ya yadda su yaki Dustum domin Dustum ilmani ne kuma Dustum ya hada kai da tarayyar Soviet ba ya hada kai da Russia don haka a iya ya kasa lokacin da ƴan taliban suka zo suka mamaye wannan yankin da Usama yake suka je suka gaishe shi yace yana tare da su suka ce mu wa muna tare da kai 100% don haka ya ci gaba da zama a nan ƴan taliban suka mamaye Afghanistan wanda a wannan lokaci 11 September da ya zo ya faru abubuwa kuma sai suka kuma canzawa wanda 11 September din nan ba wani tabbas cewa Usama ne da yaransa suka yi duk da cewa ya yarda shi yayi ko bai yi ba ma tunda na ga muku Al-Qaida ba wata kungiya bace in yau zafin kanka yayi zafi ka iya cewa kai da Al-Qaida Usama bai san ka ba bai taba ganin ka ba ba wani umarni da zai baka to amma da yake abin wani abu ne kawai dodorido ana so dai a samar da wani abin da in ana yaki da musulunci a ce shi ake yaka shine kawai wanda wasu wawaye sai ga sun dauka mu ɗan Al-Qaida ne to kai meye Al-Qaida ba kama san meye wani Al-Qaida ba saboda ba wani abu Al-Qaida wannan kalma ce da America ta gina domin ta yaki da kai ta yaki da ni ta yaki da duk wani musulmi amma ba wani abu Al-Qaida hadda zaka tsagalgale kana wani kai ni mu ne ɗan Al-Qaida to a wannan zama da Usama yake yi kafin wannan bayan wannan September 11 Aymanu Zawahiri shi ma yana can a wannan zama sai Aymanu Zawahiri suka hadu da shi da Usama akan su kafa kungiya Al-Jabhatul Islamiyya Al-Alamiyya liqital al-Yahud was-Salibiyyin ta kungiyar ta musulunci ta duniya dan yakar Yahudawa da Kiristoci Aymanu Zawahiri ya samu matsala da kungiyar sa Al-Jama'atul Islamiyya ta Masar na gaya muku su Al-Jama'atul Islamiyya su waɗannan ƴan zafin kai a Masar ta suka a fara yaki daga gida ka aje can cikin abokan gaba shi yanzu ya koma America zai yaka da Isra'ila da Yahuda da ƴan kanzagin su nan ma sai suka bata akwai Sayyid Abdul Aziz Sayyid Imam Abdul Aziz ɗaya ne daga cikin manyan jagororin tafiyar shine mai littafin al'umda zamu karanto wasu abubuwa watakila ko a zaman gobe dan magana bata kare ba wannan duk shimfiɗa nake muku tarihin wasu abubuwa da baku taba da yawa daga cikin ku ba sani ba Al-Jabhatul Alamiyya din nan lokacin da Aymanu Zawahiri da shi da Usama suka kulla wannan yarjejeniya za su yi kungiya ƴan Jama'atul Islamiyya sun ce ba ruwan su Umar Abdulrahman wannan makaho wanda shine shugaba ya fito yayi kace-kace da wannan kungiya yace shi ba ruwan sa kuma ba shi a ciki hatta Rifa'i Ahmad Taha wanda shi aka ce ya sa hannu a madadin Al-Jama'atul Islamiyya shi ma daga baya zo yayi bara Sayyid Imam Abdul Aziz har rubutu yayi kafirta Aymanu Zawahiri shi ma ya kafirta shi to waɗannan abubuwa tarihi ne wanda yake nuna abubuwan da suka faru a baya waɗannan kungiyoyi da aka yi sawa'un wanda suke cikin Masar ko wanda suke cikin Algeria ko wanda suke cikin Afghanistan ko wani guri ma daban an yi ta samun abubuwa kasancewar kamar yadda muka ce yara ne ba malamai bane su kadai suke kidan su su yi rawar su malaman duniya da sun zura musu ido saboda haka yau akai hari can gobe akai hari can jibi akai wa ƴan sanda hari can a kashe wannan su ma a kashe su gobe akai can wanda daga ƙarshe ma yawancin shugabannin su suka gudu suka bar Masar yawancin su gagarin su Muhammad irin su shi Aymanu Zawahiri Muhammad Shauki Islambuli kanin Khalid Islambuli wanda ya kashe Anwar Sadat irin su Rifa'i Taha irin Sayyid Imam Sayyid Imam ya dawo kwanan nan shekarun baya da suka wuce ya dawo yayi taraju'i ya ce duk ya fahimci baragada ce da zafin kai duk ya zubar shine mai littafin al'umda ina jin wasu daga cikin matasa ƴan zafin kai suna dauko maganganun da ya rubuta sai ka dauka wani bincike suka yi a duba kaza duk a cikin littafin sa ne zan karanto muku wasu abu daga ciki amma a zaman gobe insha Allah ma haka zan zakata anan zaman gobe za mu dora insha Allah akan inda muka tsaya maganar ba ta kare ba wannan shimfiɗa ce ta tarihi don ku san cewa duk wani abin da wani mai zafin kai zai yi ya san cewa wasu sun gwada waɗanda ma suka fi shi amma daga ƙarshe ina aka tike gobe insha Allah za mu dora akan wannan bayani zan karanto mana wasu kaɗan daga cikin irin maganganun shugabanninsu wanda su ne yanzu yaranmu masu kishin musulunci za ka ji sun je sun kwaso ba tare da fahimta ba sun zo suna karantawa akwai littattafai da suka rubuta waɗancan suna nan duk a intanet na san duk a intanet ake kwaso su akwai al'umda fi idadul udda na shi Sayyid Imam Abdul Aziz Sayyid Imam Abdul Aziz ya zubar da makamin yanzu ya ce baya yi ka dau littafin shi kana mamun mutane a batu da shi akwai Umar Abu Umar mai littafin al-jihad wal ijtihad akwai Muhammad Abdul Salam Faraj wanda shi wannan an kashe shi shine mai littafin al-faridatul ghaiba littattafan suna nan in ka shiga internet za ka gansu waɗansu abubuwan da zan karanta na rubuta su tun wajen shekara 7 baya tun ma ban san zan zo in samu wannan hayaniyar ba yanzu da zan fito na dan tsakuro muku wasu zan karanta muku su insha Allah in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka assalamu alaikum ya ƴan uwa musulmai kafin malam ya ce wani abu bayan Abadam ya wuce Niger daga Niger kuma ya zagaye ya dawo nan jiya yayi a can Indimi yau kuma insha Allah ga mu nan malam insha Allah tayo zai ci gaba da topic din da ya so mana jiya insha Allah. To duk Umar rijiyar lemo dan da aka san shi almajiri ne mace kuma malami ne yayi takharruj kulliyatu hadith a can jami'a ta musulunci bayan ya gama BA dinsa wato degree dinsa na farko sannan kuma ya samu dirasatul ulia yayi masters akan dawabi jahi wa ta'dil na Imam Az-Zahabi nasir alamun nubala kenan mujalladi nawa 27 ko aha to yayi risala nashi mujalladi biyu a yanzu haka nusa ina da shi insha Allah sannan kuma yayi PhD dinsa a can gaba daya to alhamdulillah dai daga cikin du'a da muke alfahari da shi wanda yayi rubuce akwai littafin da ya rubuta talkhis mai mujalladi 7 sannan kuma da sauran kananan littattafai wanda yayi aiki wa maktabatu hikma ko maktabatu darul hikma to saboda haka ɗan uwan musulmi wannan shine Sani Umar Rijiyar Lemo a gurguje kenan to saboda haka kuma marigayi man Jafar kafin Allah ya karbi ransa suna tare to yawanci dangane da ina jin bincike dangane da hadisai ko wani abu ina tsammani ina kyautata zaton yana karban shawarwari na malam Dr. Sani to ku dai kun dauke shi almajiri ne amma mun dauke shi malami ne duk wani malami wanda ya fito daga jami'a ya san matsayinsa amma karbuwa da baiwa wannan ubangiji subhanahu wataala yana ba wanda ya gada saboda haka ubangiji subhanahu wataala Allah ya kara daukaka su dukkan wani da'iya na sunna Allah ya daukaka shi duk wani wanda yake wa sunna barna ya ubangiji Allah ya sa ya gane in kuma bai ba mai ganewa ba ya Allah ka fudda mu a cikin su ya Allah ka tauna masa asiri ya Allah ka lalata masa rayuwarsa gaba daya duk wani mai taba addini an taba mu ta saboda haka rayar da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi aka sa gaba kuma a kansa za a mutu insha Allah kamar yadda malam Ja'far Allah ya karbi shahadansa kun san shahadansa ya zama tawatur ba ma ahad ba tawatur duk wani malamin wanda ya karanta jarhi wa ta'dil ya san dai tawatur ya san shaz ya san kuma ahad saboda haka rasuwansa Allah ya ji kansa shahid ne sai dai wa'insu in kadan wanda suke shirdi wanda suke in kadan wanda suka ce a ba shahidi bane amma su kuma ba su da dalilai amma dalili ya nuna cewa shi shahid ne tawafid na shari'ar musulunci ya nuna haka kai barinka ba zan kai ku nisa ba hatta ɗaya daga cikin makiyan sunna da bakinsa ya ce ashe wannan bawan Allah waliyi ne to kaga tafkara warwara kenan Allah ya gafarta masa to a yanzu haka Dr. Sani Rijiyar Lemo shi ya karbe kujeran malam su suna gani in sun kashe Jafar kamar sun kashe sunna to kaga Allah ya kawo shi kuma ya tawalawansa a cikin jannatul firdaus shi kuma wannan zai biyo baya insha Allah kar su fasa kashewa mu kuma ba za a fasa sunnan ba insha Allah wallahi ko mu mutu mu shiga shi mu samu shahada akan addinin mu ko kuwa su bar mu ci gaba da addini shi yasa su suna ganin kamar za su ci nasara ne wallahi mutuwar malam Jafar Kano da nan garin kai Najeriya gabaki daya akwai mutane da yawa sun fahimci addini a sanadiyansa wa'ansu ma su shiri su suna ganin kamar sun rage addini ne wallahi sai suka kara wa musulunci karbi mu da rashin da muka yi shi baya tare da mu amma wallahi yana cikin ni'ima Allah ya samu ma mu samu irin shahada na shi
sallama tasliman kaseera fa ya hazihi wujuhin nayra